sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio Amfani, Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamuel Hikaya zan gabatar. Shirin na kunshi da rahoto kan yanayin tasirin da matakan yaki da korona ke yi a Sokoto, yanda hukumomi a yankin birnin Kwanni ke daukar karin matakan yaki da hana yaduwar coronavirus. Shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru, inda da yardar Allah za mu kammala da darussan Ramadan. Amma duk kafin waɗannan, a saurari labarun duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su, Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum 81,000 da aka bada rahotonsa. Ya yi gargaɗin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka buɗe harkokinsu cikin sauri. Fauci ya faɗa wa wani kwamitin majalisar dattawa da ke bincike akan yadda Amurka ke ɗaukar matakai game da annobar cutar cewa mutane da yawa da suka kamu da cutar coronavirus da ba a sani ba, musamman a birnin New York, sun mutu a gidajensu ba tare da an sanya sunayensu a kundin mace-mace na ƙasar ba a hukumance, sai dai ya ƙi yayi hasashen adadin mutanen. Fauci ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar annobar za ta iya tsananta a Amurka daga watan Satumba zuwa Nuwamba, amma dai ya ce yana fatan a lokacin ƙasar za ta tankari annobar fiye da yadda take yi zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya sha ƙoƙarin ya sa gwamnatocin jihohi da masana'antu su buɗe harkokin tattalin arzikinsu, amma kaɗan daga cikin gwamnoni 50 na ƙasar ne suka ba da umarnin yin hakan a 'yan kwanakin nan, don ba shaguna da wuraren sai da abinci da kuma wasu ofisoshi damar komawa bakin aiki bisa wasu sharuɗan kariya. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargaɗi akan barkewar cutar karo na biyu. A jiya Talata, ƙasar India ta maido da harkokin wasu jiragen ƙasa a karon farko tun daga watan Maris, inda ƙasar ta yi watsi da hauhawar adadin waɗanda suka kamu da cutar da ya kai kusan 3,600 a ranar Litinin, ƙasa da adadin sabbin kamu mafi yawa da aka samu ranar Lahadi. Gwamnatin ƙasar Rasha ita ma ta fara sassauta matakan hana zirga-zirga a jiya Talata, yayin da adadin masu cutar a ƙasar ya zarta mutum 232,000, ƙasar da ta kasance ta biyu a adadi bayan Amurka a duniya. Ma'aikatan masana'antu da kamfanonin gine-gine sun koma aiki a jiya Talata, duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar ta coronavirus na ƙaruwa. Prime Ministan ƙasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin bada tallafi na sama da $2,265,000,000,000 don tada komatsar tattalin arzikin ƙasar da ya ji jiki sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni 7 don yaƙi da annobar cutar coronavirus. Tallafin wanda aka dade a Najira ya kai kimanin kashi 10 na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a India a cikin shekara ɗaya. A wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar da aka nuna a talabijin, Prime Minister ya ce ya zama wajibi ƙasar ta maida wani mummunan yanayi zuwa wata dama. Ya kuma jaddada cewa babban burin tallafin shine don gina ƙasa mai dogaro da kanta. Modi ya kuma nuna cewa India za ta yi garan bawul a fannin tattalin arzikin ƙasar da ƙwararru a fannin da kuma 'yan kasuwa suka dade suna nema a yi, don jan hankalin masu zuba hannun jari da kuma ƙarfafa masana'antu. Da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun ƙolin Amurka akan wasu batutuwa guda biyu da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya bada takardun harajinsa da kuma na harkokin kuɗaɗensa, bayan da 'yan Democrat a majalisar dokokin ƙasar da kuma wani attorney na gunduma a birnin New York suka buƙaci ya yi hakan. Alƙalan su tara sun kwashi sa'o'i 3 suna tafka muhawara ta wayar tarho saboda matakan kariya na hana fita da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus. Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci shugaba Trump ya tura takardun bankinsa da kuma na haraji a zaman wani bangare na binciken da suke yi akan harkokin kasuwancinsa. Binciken ya hada da tambayoyi akan ko Trump ya yi ƙari a bayanan dukiyarsa ko a'a, da kuma zarge-zarge akan hallata kudaden da ba su dace ba. Trump ne kadai shugaban Amurka da a tarihin baya-baya ya kiya fitar da takardun harajinsa. Ya haƙiƙance kan cewa ba zai yi hakan ba a yayin da ake duba kudade da harkokin kasuwancinsa. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wata jana'iza a gabashin Afghanistan wanda 'yan kungiyar ISIS suka dauki alhakin kaiwa, da kuma wani farmaki da 'yan bindiga suka kai a wani asibiti da ke Kabul, babban birnin kasar, sun yi sanadiyar kisa akalla mutum 40, wasu da dama kuma sun jikkata a cewar jami'an Afghanistan.
Madalla, kiri sai shirin zai faro daga Sokoto birnin Shehu, arewa maso yammacin Najeriya, inda gwamnatin jihar ke cigaba da daukar matakan hana yaduwar cutar coronavirus, wanda har ma ta yi sanadiyar rasa rayuka a jihar. Shin matakan na samun tazirin da ake muradi? Ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir daga Sokoto.
Tun daga ranar 19 ga watan Afrilun wannan shekara, ranar da aka tabbatar da bullar cutar COVID-19 a jihar Sokoto, ya zuwa yau cutar na ci gaba da yaduwa. Safiyar ta Allah yana aka fitar da alƙaluman nan da hukumar daƙile yaduwar cutuka masu yaduwa ta Najeriya, wato NCDC, ke fitarwa. Za a ga jihar Sokoto ta fito da wani adadi na kamawa da wannan cutar. Wannan kuma na faruwa ne duk da matakan da gwamnatin jiha ke doka domin ganin cewa an daƙile yaduwar wannan cutar. Matakan baya-bayan nan da gwamnatin jiha ta doka sun hada da bada dama ga masu son bada gudunmuwa, wato 'yan sa kai, wanda za su taimaka ma gwamnati domin ganin cewa an yaƙi da kamuwa da wannan cutar. An samu mutane 3,000 waɗanda gwamnan jiha Aminu Azir Tambol ya kaddamar da su, kuma daga cikin su akwai ma'aikatan lafiya masu tarin yawa. Waɗanne irin ayyuka ne ake sa ran waɗannan mutanen su aiwatar a gudunmuwar da za su bayar? Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Muhammad Al-Enname, wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a jihar Sokoto, ya yi ƙarin haske.
Ayyukan da muke sa ran za su taimaka mana na farko shine ba wurin kula da marasa lafiya wanda suka kamu da wannan rashin lafiya a cibiyoyinmu daban-daban wanda ke nan cikin jiha, da su likitoci da ma'aikatan jinya. Sannan kuma su ƙara taimaka mana akwai abin da muke kira sample collection, shi kuma akwai ƙayyadaddun ma'aikata kamar da likita da masu aikin laboratory na bincike suke gudanar da wannan aikin. A halin yanzu muna da wuri guda 2 da ake wannan sample collection, wata a DP abinda za a yi wani da shi a yi awo. Na uku shi ne bibiya ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya, abinda ake kira contact tracing.
Baya ga wannan matakin, gwamnatin jiha haka ma ta amince da a samar da takunkumi na rufe baki da hanci har guda 2,000,000 domin a rarrabawa al'umma a jihar Sokoto. Yanzu da an kaddamar da wannan shirin, inda aka soma raba waɗannan takunkuman ga jama'a.
An fara da wani kaso na 200,000, wannan da shi ne aka fara. Za a ci gaba da yi kaɗan-kaɗan ana rabawa. Sannan kuma wannan takunkumi mai amfani da mutanenmu teloli da mata masu ɗinki da sauransu a nan cikin jihar Sokoto, domin su ma a ƙara ƙarfafa musu. Wannan su za su yi sai gwamnati biya su, sai kuma gwamnati sai ta raba musu sauran mutane.
To, ko meye 'yan ƙasa ke cewa dangane da wannan matakan na baya-baya da gwamnatin jiha ta fito da suwa?
Sunana Kabiru Garba. Abinda gwamnati ta yi ya yi daidai game da samun mutane 'yan volunteering mahusa kai lokacin samfur na jini zuwa a wayar da ma waɗanda suka kamu da cutar kansu domin tsare lahiyar su zuwa gaba.
Nana Zayan, idan har da gaske an raba wannan max din guda 2,000,000, ina ganin wannan max din zai taimaka wurin rage wannan yaɗo cutar wannan COVID-19.
Sunana Alhaji Bashir Mustafa. Ita dai gwamnati ta iyaka kokarin ta game da kare mutane game da cuta.
Wani abu mai daura kai shine, duk da waɗannan matakan da ake ɗauka, cutar na ci gaba da yaduwa a koyaushe. To, me yasa hakan?
Alƙalin ma ƙaruwa za su yi, ba ma wai ana maganar su ragu ba ne. Saboda abin da ke faruwa, idan mutum guda ya kamu da ita, ko da za a samu bayanin cewa ya kamu an yi mai gwaji, idan an ka zo an ka bincika za a ga ya hulɗa da kusan mutum 20 ko 30. To, cikin mutum 20-30 ne in an ka musu gwaji sai an samu wasu wanda suka kamu da ita.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Gaishe ka takwara. da dukkan mabuta sauraron muryar Amurka don samun labaru daga tushe. Daga Sokoto za mu bi ta Illela, mu shiga birnin Kwanni, inda hukumomi a yankin ke ɗaukar matakan kau dabara daga annobar korona, kamar yadda wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
A garin birnin Kwanni, kwamitin da ke kula da tunkara ma da yaƙi da cutar mashako mai game duniya coronavirus ko COVID-19 kuma COVID-19 ana ci gaba da saka idanu game da allobar kasancewa garin na da iyaka da tarayyar Najeriya ko da yake har zuwa wannan lokacin ba ko mutum guda da aka samu dauke da wannan cutar ta coronavirus a gundumar birnin Kwanni. Shi ina aka kwana a gundumar ta birnin Kwanni da ma hedikwatar gundumar game da yaki da cutar ta mashako ta COVID-19 ita ce tambayar da na yi wa babban likita na babbar asibitin birnin Kwanni cewa da Dr. Mamman Sani Laminu.
To lalle ne kamar da kawai akwai committee mai kula da yaki da wannan cuta ta coronavirus kamar shi wannan committee babban committee da shi ne shi ko JP wanda duk ba ma coronavirus ba duk cuta wata ke annoba wannan committee ana kangamo shi a san matakan da za a dauka. To dama alhamdulillah tun juma'a mun saba wannan reunion ta da wannan committee. To a yanzu ma da coronavirus ta fara mun shayin reunion tun can tun fara ma kuma yanzu haka ana nan ana ci gaba da yi akwai reunion da coordination da muke yi kowane sati a nan district mu ga ina aka kwana me aka samu na sabo a cikin garin Kwanni wani matakai aka dauka kowane sati muna wannan reunion nan district Kwanni ina yace mu kenan committee wannan har yanzu yana nan aiki shi daidai sai dai kamar kuma shugabanni wanda ba kullun da suke samun dama su zo ba wannan reunion don kuma duk abin da muka sai da abin da muka gani akwai wani sabo abu kuma muna shaida musu kai sai idan ayyukan suna ta dama ba a iya cewa dole kowa sai ya bar nashi aiki ya zo ko sati amma dai mu da abin ya shahawa ga dangantan shi ko sati muna yin wannan a cikin wannan gunduma ta Kwanni muna iya cewa dai har yanzu dai alhamdulillah mun gode Allah. Eh wannan cuta dai har yanzu duk abin da ake ji kamar alert ne rudani ko sai dai a ji kamar kishin haka mai aka bincika alhamdulillah babu wannan ciwo har yanzu Allah cikin ikon shi da ya kare mu babu wannan ciwo nan Kwanni duk da muna kusa da makwabtan mu wannan Najeriya iyaka kuma Kwanni ya zama to gari ne wanda kowa ta ne yake biye huji amma cikin iko Allah dai har yanzu Allah ya kare mu din da muka ji wannan labari muna hanzarta mu je mu ga mutumin mu bincike shi mu gani in bai taba ci ba shikenan muna nan dai har yanzu babu wata matsala muna fatan kuma Allah ya kare kiyaye mu ciwo yana sha baya a duniya duka kuma a kasan mu jama'a na sha baya sai dai wani bangare can da aka ga yana ta bullowa kamar wayan zandan inda ake ganin yanzu ana samun ka to amma dai nan wajen mu dai alhamdulillah tawa gaba ɗaya dai sai a ce dai alhamdulillah yana sha baya.
Kasan cewa kilomita 3 ne kawai suka raba garin birnin Kwanni da Illela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya na tambayi babban likitan na gundumar birnin Kwanni ko wani matakai ne suka dauka bayan bullar allobar a jihar Sokoto da ma kamarin da allobar ta yi a waɗansu jahohin na tarayyar Najeriya a wannan lokaci ga Dr. Mamman Sani Labin da cikakkiyar amsa.
Mataki dama a kowace wanda aka dauka tun fari na rage iyaka kuma da aka samu bullar ta a Sokoto gwamnati jaha gouverneur ya yi misali da ya turo mu kowa duka prefe na cewa a hana shiga da fita ta mutane ba zuwa can ba zauwa na wuri don kenan ana bisa ga wannan doka kuma har kullun bisa iyaka duk wanda ya je ya gani muna da ma'aikacin mu na likita wanda in kaman mutane ne wanda dole sai shigo kaman masu kawo abinci wanda tunda ba iya cewa su kasu shigo don sai an auna su a dauki sanin jikin su in akwai wasu alamu wasu tun daga sake tsaida su in kuma babu komai su huce su zo su kawo abincin da za su kawo kuma su koma don kuma ta kai suna nan wancan kuma da aka saba dama wankin hannu da amfani da bavet kenan kaman wannan takunkumi da ake sawa da disanta tsakanin mutane a cigaba da yin shi dan ciwo har yanzu dai bai ida ja baya bai kare ba akwai shi ja baya ne kadan mai akwai shi har yanzu.
Hukumomi na dai cigaba da yawa mazamna iyakoki da ma sauran yan kasar a jamhuriyar ta Nijar gargadi game da kiyaye matakan kiwon lafiya wanda kasar ta shata da ma na Organization Mondiale de la Sante cewa da hukumar da ke kula da kiwon lafiya ta duniya da rigakafin kamuwa da cutar mashako da ta haddabe duniya. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro kira shafa ana sauraron rahotannin nan ne daga nan muryar Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Amurka ake sauraro daga ofishinmu na Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan ofishinmu na Washington DC. Aisha Mazu shigo da shirin yanayi da muhalli.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau za mu yi duba ne kan dangantakar da ke tsakanin harkar noma da yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo masani ne kan harkar noma da yanayi. Na fara da tambayarsa illar taki ga yanayi sai amsa cewa
irin illar da taki wanda ake sarrafa shi kuma abinda ake kira da taki chemical ko kaman an buga shi ne manyan ma'aikatoci kuma wanda yake an yi shi ne ba wai hada-hadan da ake yi na machine. Wannan lalle irin wannan takin bai da illa. Taki ne wanda ake hada shi da wa'ansu duwatsuna da ake tonowa da ƙasa, tunda saboda akwai gurare da yawa inda Allah ya shimfidar da wa'ansu duwatsuna wanda za a iya sarrafa su kuma a samu taki. An ƙara mashi wa'ansu sinadarai da kuma an ƙara mashi ƙarfin da zai ishi wannan itatuwa wanda za a sa. To shi ne ake ce ma chemical fertilizer ko kuma in ce engrais chimique da Faransanci. Yanda yake ba zahiri ba taki ne wanda yake ya fito daga abinda dabba take zubdawa bancin taci ciyawa. To ya fito daga bulbudin itatuwa ne ko na wani bangare ne na itatuwa na albarkacin noma. Lalle wannan taki bai da matsala, sai dai inda za a kashi kamar yanzu abinda shahi Turai inda suke kiwon aladu da kuma wa'ansu dabbobi wanda yake a cikin kashin nasu wanda ake amfani da shi kamar taki. Lalle takin nan yana da kashin wa'ansu abubuwa wanda suke mahuddowa cikin wannan kashin nasu. To a bisa kan nan ne ake samun illa, saboda wannan irin takin in an sa shi to kana gani kaman ya kama wurin wata gurɓacewa, saboda sinadaran da suke cikin wannan kashi na kaman alade haka. Bancin haka kuma akwai inda kaman shi takin wannan da ake ce ma organic wanda yake kaman kashin dabbobi ne haka da sauransu, su ma in aka kawo wani wajen aka sa su ana samun kaman ya kuce daidai yanda ita shibka, tunda abu ne ake yi sannan a hankali wanda zai shiga tatuwa ta jiyoyi. Ka gani kenan, bai kamata ba a ce ya yi gauga shiga. Yanzu kowane irin taki ne aka kawo, za ka gani shukar da aka sa, iccen da aka sa ya yi gaugawai girma. To wannan gauga girman ita ma tana da wani illa, tunda duk abin da aka gaggota bai ta yi ba cikin tsanaki, cikin lokacin da ya kamata ya kai yanana, sai gani abin yana kawo illa wajen yanda za a yi amfani da wannan biyan iccen ko kuma ganyen iccen wanda za a ci ko kuma za a sarrafa. Amma babban illar da ake samu da amfani da taki shine in kamar ana amfani da taki wanda ake sarrafa, wanda ake yin shi ganyen nashi ga suna, amma kuma a ciki babu wani amfani, bai da wani inganci sosai. Takin da ake sarrafawa yana kawo ga ƙasa gurin da ake noma, yana kawo kamar sannan hankali ya shiri yana zamnewa a gurin, sannan a hankali za gani ana da yake ana amfani da irin wannan takin da ake sarrafa, za gani cewa wani lokaci sansam wannan ƙasai gurin da ake noma ta zamanto batta nomuwa saboda yawan yanda gishirin yake direwa, tunda wannan takin da ake sarrafa shi ƙarshen shi sai gani, tunda abu ne wanda ake hada shi da gishiri ko kuma hada shi da wani abu dai haka, wanda wani kwaro-kwaro wanda zai sa abun nan ya tsaya cikin ƙasa kan su wannan jiyo na iccen nan ya janye su ya tsotse su. Kenan in ya janye wannan sinadarin abun da zai saura sai wannan gishirin ko kuma wannan kwaron, amma yawanci duka da gishiri ne ake amfani, tunda kuma shi kanshi ma wanda ake bari kin sai gani ya zamne a ƙasa kuma ya kawo illa ga ƙasai da an dan kuma wannan gishirin sai kawo illa ya karkashi jijiyoyin wannan itatuwan da ake sawa wanda ake so a noma a gurin.
Bisa la'akari da mahimmancin yanayi ga rayuwar ɗan adam kuma, ministan yanayi na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad ya ce ma'aikatarsa za ta yi duk abin da ya dace don kare muhalli.
Cututtukan da suka addabi ɗan adam a doron ƙasa kusan kashi 80 daga cikin 100 sukan wanzu ne ta hanyar gurɓataccen muhalli, muhallin da ba a damu da shi ba, da ba a kula da shi, ba a tsaftace shi, to ƙwayoyin cuta sun fi yaduwa ta kan wannan, kuma kowaɗanne iri ne ƙwayoyin cutar, da manya da ƙanana. To a matsayinmu na ma'aikatan muhalli, kiyaye lafiyar muhalli, kula da lafiyar muhalli, a kullum burinmu shi ne mu tabbatar da ruwa da ƙasa da iska duka su kasance a tsaftace, a killace, a gyare. Duk wani abu da muka ga zai gurɓata su, aikinmu shi ne mu hana wannan abun, in ana yi ne mu hana, in abu ne wanda yake na yau da kullun ne ba inda za a yi a ce a daina a tsaka saboda rayuwar ɗan adam, to mu ga mun rage kaifin wannan gurɓatawan, bayan takila da tine za a zubar, za a yi waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi ƙirƙirar bola, to sai mu duba mu ga me ya kamata mu yi da bola mu ƙirƙire ta, ya ya kamata mu killace ta, ina ya kamata mu zuba, ya ya kamata tazarar bola da ainihin inda muke zama ka'in da na'in muna walwala yau da kullum ya zama na bata kusa da mu, duk irin waɗannan abubuwa dai shine aiki. Ruwa, mu tabbatar da cewa da ti bola ko dai waɗansu sinadarai munana ko na gida da ake amfani da su a gida ko wanda ake amfani da su a masana'antu, mu tabbatar da ba sa shiga cikin ruwa, wala Allah gulbi ne, ƙorama ce, ƙananan rafuka ne, manyan rafuka kai hatta teku.
Masu sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi na wannan mako, sai ku tare mu a cikin wani shirin domin jin ci gaban wannan maudu'in. A madadin bakin namu da duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, ma'assalam.
Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Awal Garba ba mu sharhin jaridu daga Kamaru mana.
Dan fara shirin jaridu na wannan makon ne da jaridar Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da farkon labarin ta ke nuni da cewar gwamnatin Kamaru ta bawa kamfanin Sikam kwangilar yin abin takunkumi na rufe baki da hanci domin yakar cutar COVID-19 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar The Post kuma ta ƙasar Kamaru bayani ta yi cewar ministan lafiya na ƙasar Maluda Malashi ya bayyana cewar a halin yanzu dai masu kamuwa da cutar COVID-19 19 a fadin kasar yana sake nuna. Jaridan Filkan kuma ta yi mana shagube ne kan yadda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya shayago wajen kokarin da yake yi wajen tallafawa masu cutar COVID-19 a fadin kasar baya. Jaridar The Sun kuma ta rabata mana cewa waɗansu 'yan bindiga sun harbe shugaban karamar hukumar Mumbai anda suka yi amfani da bindigan nan hirar AK-47 suka buga masa dalma a tsakiyar kansa. Nan take yake gagarin ku ya rasu yana da shekaru 33 a duniya. Jaridar Ekomaten kuma ta tsegunta mana cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta rage albashin darakta janar da kuma shugabannin tafiyar da kamfanin duka mallakar gwamnatin kasar anda ta rage musu kudaden albashi domin yaki da cutar COVID-19 a fadin kasar Kamaru baki daya. Jaridar Cameroon Tribune ita kuma cewa ta yi sanadiyar bullar annobar COVID-19 a kasar Kamaru. Ma'aikata da dama ne yanzu haka suka rasa guraben ayyukansu a fadin kasar. Jaridar Guardian Post kuma ta yi mana bayani ne kan yadda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru yake shan matsin lamba daga gwamnatin Amurka wajen ganin cewa dole ne ya sako 'yan jaridar da ya rike a daidajin yarin kasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon da jaridar Integration anda ta hango mana cewa babban bankin tsakiyar Afirka yana tangal-tangal tun da annobar COVID-19 ta shigo duniya baki daya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A sauraro wannan ya kawo mu shirinmu na ƙarshe da rusan Ramadan.
Sunana daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa. Cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gaba daya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka tabbaka su to Allah hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba daya.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Haruna Uba Al-Hassan mai kilishi. To shi dai azumi ma'anarsa shine kamewa daga barin ci da sha da sha'awa na farji. Mutum zai kame daga waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan daban waɗanda su kuma amrun ne ma'anawi, wato ma'ana ne na al'amari ne na ma'ana, kamar nisantan kallo na haramu ko ainihin furci da haramu ko zuwan wurin da bai dace ba. Duka wannan ba wai kamewa daga barin ci da sha shine kare azumi ba, waɗannan abubuwa su ma suna ɗaya daga cikin abin da ake so su yi azumi, ba wai barin ci da sha kawai ba, saboda azumin ya amsa sunan azumi. Azumi yana da muhimmanci saboda akwai darussa da yawa da suke cikin azumi. Da farko dai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, shi azumi yana koya tsoron Allah, domin idan mutum yana azumi ba wanda ya san yana yin azumin nan sai shi, sai Allah da ya yi shi. Zai iya zuwa ya sha ruwa ya ce azumi yake kuma dole a yadda don ba a gani ba, to amma zai ƙi saboda Allah. To shi azumi daga cikin darussansa da abin nan ɗinsa yana koya tsoron Allah da kuma haƙuri wajen bin Allah. Mutum zai kame tun daga ainihin huduwa alfijir har zuwa dare bai ci ba bai sha ba saboda Allah. To azumi yana koyar da haƙuri wajen bin Allah.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Malika da na gabatar da shirin. Ki muku ban kwana. Wassalamu alaikum.